نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، muna jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan safiya ta Asabar, yau muna 5 ga watan Jumada al-Akhira, hijira na da shekarar 1446 a kidan miladiya, yau muna 7 ga watan 12 shekara ta 2024. Mun dawo don ci gaba da karatun littafin Al-Aqidatul Wasatiyya na babban malamin addinin musulunci Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta masa. An sami tsawon lokaci ba a karanta wannan littafi ba, amma an yi waɗansu karatuttuka a kankani, amma da yardan Allah za mu ci gaba da karatun wannan littafi a yau insha Allah. Idan ba a manta ba, muna nan dai a gaban da malam ke rattabo ayoyi waɗanda suke tabbatar da waɗansu sifofi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun karanta ayoyi da malam ya kawo wanda suke tabbatar da sifa ta rahama ga Allah. Ya kawo bismillahir rahmanir rahim a matsayin ta na yankin aya a cikin suratul Naml. Ya kawo rabbana wasi'ta kulli shay'in rahmata wa ilma wa kana bil mu'minina rahima kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahma wa huwa al-ghafurur rahim ya kuma fallahu khayrun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wadannan duka sifofi ne wanda malamin ya jiro wadannan ayoyi don su tabbatar da sifa ta rahama ga Allah subhanahu wa ta'ala. Inda za mu tashi shine na kunuskar na san radiyallahu anhum wa radu anhu, wanda idan ba kumanta ba, ni a nuskan da ke hannuna ya kawo ta a can baya ne, har wani daga cikin yan uwa ya ishara ni ce eh ni nawa, ya kawo shi a nan a can baya, amma kuna ku zai zo a gaba. Kuma zuwan shi a wannan wurin da za a karanta a yau shi ya fi dacewa, duk da kasancen ko zuwan shi a can wancan wuri ma babu laifi, domin a wancan wuri bayan ya kawo qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allahu yaghfir lakum dhunubakum, sai kawo radiyallahu anhum wa radu anhu. Wato kamar yana zayyano ayoyi ne waɗanda suke tabbatar da sifofi ga Allah, sifofi wato waɗanda rai ke so, ko sifofi ta daraja. Yanzu kuma zai fara rattabo waɗansu sifofi ne waɗanda yake sifofi na fushi da ƙyama ga Allah subhanahu wa ta'ala. To idan an kawo shi a wannan gaban, zai kasance kenan kamar ya kawo sifa mai kyau da kishiyoyinta. An kai shi a wancan gaban kamar an rattabo sifofi, wato sifofi na al'amura masu daɗi gare ga Allah, duka dai babu laifi. Amma bari mu ɗan ƙara maimaita kasancewan arriba ɗin a wannan gurin, domin dai ya dace da abin da ke cikin nuskarku. Malai yake cewa qauluhu, da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum wa radu anhu, Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da Allah. Ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani akan waɗansu mutanen kirki na sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam a waɗansu wuraren, waɗansu wuraren kuma ya kawo sifofi ne na mutanen kirki nagartattu. Sai ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu, cikin sakamakon da Allah zai musu shine radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su. Ar-ridha, sifa ta ar-ridha shine malam ke son ya tabbatar ga Allah a wannan wurin. Radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su, ورضوا عنه ثم صن يدد الله سبحانه وتعالى صفة الرضا يدد الله سبحانه وتعالى صفة تبتتشيا كما يدد أن آية تبتر دو دنسو آيوي دو دنسو حديثي دقى منزان الله صلى الله عليه وآله وسلم دكسن تبتد صفة الرضا يدد الله سبحانه وتعالى أتكين صفة لن أدم إن أتكين لن أدم يا يدد أبو yana da alaka da gariza ta zuciya wato irin yanayin buƙatuwan zuciyarsa da kadawanta to amma ga Allah subhanahu wataala ai ba haka take ba da aka fassara cewa ar-rida ko gariza ce ta zuciya wannan a cikin haƙin dan adam ne kawai amma menene ma'anar ar-rida a cikin sifar Allah subhanahu wataala ar-rida ma'ananta ita ce Allah ya gamsu ya kuma kaunaci abu ya kuma karbi abin ya kuma yi kyakkyawan sakamako akai shine ar-rida Allah ya gamsu da abu ya kuma so abin ya karbi abin ya kuma yi kyakkyawan sakamako akai shine ar-rida a cikin hakkin Allah subhanahu wataala to Allah yakan yakan yadda da aiki yakan yadda da ma'aikaci akwai aikace aikacen da Allah ya yadda da su akwai ma'aikatan da Allah ya yadda da su da haka ar-rida zai iya kasancewa a cikin aiki wato Allah ya yadda da wannan aikin Allah ya gamsu da aikin Allah ya kaunaci aikin ya karba aikin kuma zai kyakkyawan sakamako akai kamar godiya wa in tashkuru yardahu lakum idan kuka gode Allah subhanahu wataala zai yadda muku da wannan godiya wato ashe Allah subhanahu wataala ya yadda da sifa ta godiya to a wani gurin kuma Allah madaukakin sarki zai yadda da wato wani aikin kaman a yardahu lakum zai yadda da ku zai yadda da ku a matsayin ku na wadanda yayi ku yi godiya to a wani gurin kuma zai yadda da aikin da aka yi kaman waradaitu lakum al-islam dinan ya yadda muku da addinin musulunci a matsayin addini da haka duka dai waɗannan nau'o'in yadda ne wani lokaci Allah yana yadda da aiki wani lokaci ya yadda da ma'aikacin a cikin wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yarda lakum salasan Allah ya yadda muku da waɗansu aikace aikace guda uku yace ya yadda muku da anta abuduhu la tushriku bihi shay'an ko bauta masa kada ku shirka da shi ya yadda wa anta tajtami'u wa an menene ku hada akan kalman Allah guda daya ya mun ce da lafazin da yazo a ciki wa anta atasimu bihablillahi jami'an wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an kulluqu da igiyan Allah gabaki dayan ku Allah ya yadda muku da wannan kada ku rarraba sannan Allah ya yadda an tunasihu man wallahu Allahu amar man wallahu Allahu amarakum wanda Allah ya jibinta mishi al'amarin ku wato ku yi mishi nasiha nasiha shine ku nuface shi da alkhairi ku yi masa addu'a ku ba shi shawara mai kyau ku yi mishi da'a cikin abin da yake bai kangare ma dokokin Allah ba duk waɗannan aikace aikace wani wanda Allah ya yadda da su da kamar yadda Allah ke yadda da mutane haka yake yadda da aikace aikace cikin ayoyin da suke nuni akan cewa Allah na yadda da mutane ɗaiɗaikun su radiyallahu anhu wannan aya da malin ya kawo cewa Allah ya yadda da sahabbai ko kuma ya yadda da waɗansu aikace aikace da waɗansu mutanen kirki suka yi da haka wannan ya sanya ya yadda da su mutanen kirjin da haka sifa ta ar-rida sifa ce wacce take nuni akan yadda Allah yana yadda da waɗansu aikace aikace yana yadda da waɗansu ma'aikata sai dai yana da kyau mu fahimci cewa baka wata ni'ima ba ta da alaka lalai ba lalai ya zama tana da alaka da yadda ba shi yasa bamu fassara ta cikin fassarar ma'anan yadda da muka ce gamsuwa da kauna da karba da sakamako ba a baka wata ni'ima a duniya, shin lalle tana da alaka da Allah ya yarda da abin da kake yi? Ba lalle tana da alaka ba. Akwai yuwuwan tana da alaka, akwai yuwuwan bata da alaka. Da aka irin ni'imomin da bayi suke da shi a rayuwar duniya, ba lalle ya zama tana da alaka da wato Allah subhanahu wataala ya yarda da su ko ya yarda da aikin su ba. Wannan kawai kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min aqa'i rabbik. Kyauta ce daga Allah subhanahu wataala, inda duniya ce yana bada ita ga wanda yake so da wanda baya so. Akwai yuwan bawaye aiki Allah ya yarda da aikin sai Allah ya bashi kyakkyawan sakamako a duniya, wa atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin. Akwai yuwan haka. Akwai kuma yuwan bawaya kangare ma Allah ne, sai Allah subhanahu wataala kuma sai ya bashi abin da yake nema a duniya. Falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay. Yayin da suka manta suka yi watsi da abin da ake musu watsi da shi, fatahna alaihim abwaaba kulli shay, Allah sai sai muka bude musu kofan komai. Duk abin da suka taba a duniya sai ya zama yi kyau. Suka samu mulki, suka samu dukiya, suka samu matsayi, suka samu fadi aji. Fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtatan fa idha hum mublisun fa qati'a dabiru qaumil ladina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Da haka akwai yuwar in Allah ya baka saboda kyautatawan da kai ne, sai Allah ya baka kyakkyawan sakamakon a duniya. Akwai kuma yuwan kangare wanda bawaye ne ya sanya Allah subhanahu wataala ya bashi abin da ya bashi. A cikin hadisi wanda al-Imam Ahmad ya ruwaito yace idza ra'aita Allah yu'ti al-'abd 'ala ma'siyatin ma yasha fa'lam annahu istidraj. Idan kaga Allah yana ba bawa falaloli da ni'imomi abin da yake so Allah na bashi, amma kuma yana nan ya doge akan zunubi da sabo, manzon Allah ce to ka sani cewa istidraji Allah ke masa talalani. Allah yana nufin ne ya zurma shi ya sa yi ta zunubi da ƙarshe kuma sai Allah ya kama shi. Da manzo Allah ya faɗi wannan sai ya karanta wancan aya da muka kawo, falamma nasu ma zuturu bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay. So dan haka ni'imomin duniya kamar yadda muka karanta wannan a baya ba sa alamta cewa kai Allah ya yarda da kai ko ya yarda da aikinka. Haka nan kuma rasa ni'imomin duniya kamar talauci, kamar rashin lafiya, kamar tsangwama, ko ba haka ba? A ce talauci ya addabi mutum, ko rashin lafiya ya addabi mutum, ko tsangwaman al'umma ya fada kansa, wannan ba shi da alaka da cewa wai Allah baya bai yarda da shi ba ko bai yarda da aikin shi ba. A farkon Annabi sallallahu alaihi wa sallama ai ya gama da tsangwama, a farkon al'amari ya gama da tsangwama kwarai da gaske. An nuna masa kiyayya ta ƙarshe har sai ta kai ga an kore shi daga garinsu, kuma dan sakon Allah ne, kuma sakon Allah yake isarwa. Cututtuka ko ne da kullum Annabi ma yakan yi cutan mutum biyu ne a cikin mu, cutan mutum biyu yake. Idan kai zaka yi typhoid to shi Annabi in zai za a ninka mishi biyu ne rifatan li darajat, saboda ya zama an ɗaukaka darajar shi sosai a wurin Allah. Da haka abin da nake so in tabbatar a nan gurin, ar-riba yana daga cikin sifofin Allah. Yadda Allah yana yadda, Allah yana yadda da waɗansu aikace-aikace, Allah yana yadda da waɗansu mutane, waɗansu ma'aikata. Kuma me ya ma'ana ar-riba a cikin al'amarin Allah? Shine Allah ya gamsu da kai ko ya gamsu da aikinka, ya ƙaunaci aikin ko ya ƙaunace ka, ya karɓe ka a matsayin nashi ko ya karɓi aikinka. Kuma Allah subhanahu wataala yake kyakkyawan sakamako gare ka ko kuma akan aikin da kai, ar-riba kenan. To amma kyaututtukan duniya fa ba lalai ya zama suna da alaka da yaddan da Allah ya yi da kai ko da aikinka ba. Kira an fahimci wannan da kyau. To abin da ya da malam ke son ya tabbatar kenan anan, tabbatar da sifa ta ar-riba ga Allah subhanahu wataala. Wa qawluhu mala yace da fadin Allah subhanahu wataala, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu karshen ayan wa addalahu azaban azima. A wannan wuri malam zai kawo sifa ta fushi ga Allah subhanahu wataala. Sifan fushi ta tabbata ga Allah, Allah yana yin fushi, hakanan kuma Allah yana yin tsinuwa. To shine malam ya kawo wannan aya domin ta tabbatar da wa'annan sifofi guda biyu ga Allah. Allah subhanahu wataala yake cewa may yaqtul mu'mina muta'ammidan, duk wanda ya kashe mummuni, muta'ammidan yana ne ganganci, fajaza'uhu jahannam, to makoman sa ita ce wutan jahannama, khalidan fiha, zai dawwama a ciki. Wa ghadiba Allahu alayhi, Allah yayi fushi a kansa. Wa la'anahu, Allah ya tsine masa. Karshen ayan wa addalahu azaban azima, Allah ya masa tattali na azaba mai girma. To muhalli shahid a cikin wannan aya, wa ghadiba Allahu alayhi, Allah yayi fushi da shi ko yayi fushi a kansa. A Hausance za a ce yayi fushi a kansa ko yayi fushi da shi, amma shi a Larabci kaga an ce ghadiba Allahu alayhi, Allah yayi fushi a kansa. To amma mu a Hausance da Allah ku tashi mai baccin nan, ku tashi shi. Mu a Hausance ba za a ce yayi fushi a kansa ba, sai dai a ce yayi fushi da shi. Wala anahu, kuma ya tsine masa. To shine muhalli shahid a cikin wannan aya. Da Allah ya ce wa may yaqtul mu'minan, wanda ya kashe mummuni, to kaga wannan batu ya cire kafiri kenan. Kenan wannan narkon akan wanda ya kashe mummuni ne kawai, banda wanda ya kashe kafiri. Shi wanda ya kashe kafiri to yayi zunubi, musamman kafirin da yake akwai amana tsakankanin musulmi da shi, an yarjejeniyar zaman lafiya, an yarjejeniyar zaman tare, an aminta a zauna ba cuta ba cutarwa. Kamar zamantakewar mu a Najeriya misali, ai akwai ahad, akwai alkawari na zaman lafiya. Me alkawarin zaman lafiya? Shine constitution da ƙasa ta aminta da shi, ta aka zauna kowa ya kawo wakili aka tsara. Wannan alama ce ta al'ahadu, alƙawari ne, alƙawari ne na yadda za mu zauna lafiya, kai ma ka yadda za mu zauna lafiya, wannan ma yadda za mu zauna lafiya. To kowa ya kawo wakilin shi, mu zauna mu tsara dokokin da za mu gudanar da ƙasarmu da ita. To wannan ahadu ne. Kar ka ɗauki constitution ɗin a matsayin wai muna nufin tsare-tsare da dokokin da aka tsara a ciki, ba su muke magana a kai ba. Ba su muke magana a kai ba. Muna son mu nuna cewa ne yanzu kowa a ƙasan yanzu ya yadda a zo a yi zaman lafiya, a yi zama a mori arzikin ƙasa tare, ba cuta ba cutarwa. Saboda haka yanzu kenan akwai ahadu tsakankaninmu. Ko kuma kafirin da yake kafiri ne wanda yake cikin zimma, musulunci ke da ƙarfi a wannan wurin, amma ya nemi cewa zai zauna lafiya da al'ummar musulmi, sai a ce to wannan kafirin yana cikin zimma, yana cikin alƙawarin musulmi. Sarkin musulmi ko wani shugaba daga cikin shugabannin musulmi ya ba shi aminci ya zauna a wannan gari, to zimma kenan, zimma kenan. Ko kuma aman, an ba shi aminci, ko da ko baƙo ne ya zo, ko da bature ne, ko da ba yahude ne, ya zo zai zauna a cikin al'ummar musulmi, ya ce to zan zauna amma ba zan cutar da ku ba, kuma zan haɗa kai da kowa cutar da ku ba, in kuma aka cutar da ku zan ba ku goyon baya. To mu ko mun yadda ka zauna a cikin mu cikin aminci. To duka dai waɗannan ƙofofi ne da musulmi ke zama da waɗanda ba musulmi ba, domin a zauna lafiya a fahimci juna, ko dai a yi alƙawari ko kuma a sami zimma, wato yana da wani alƙawari na musamman a cikin al'ummar musulmi, ko kuma ya kasance an bashi aminci ya zo ba kwanta ya zo zai karatu ya zo zai hanya ya zo zai hada lantarki ya zo zai wane ne to sarkin musulmi ne yace je kai wannan aiki a garin musulmi to an bashi aminci kenan to kashe irin wannan kafirin haramun ne babban zunubi ne amma ba shine wannan ayin take magana akai ba wannan aya ta narkon dake cikin wannan aya tana magana akan kashe mummuni domin yana da kyau mu fahimci cewa duk cikin manya-manyan zunubai ba zunubin da Allah ya faɗi narko akan shi kaman kashe mummuni shine wanda wannan ayin take magana akai duk zunubai da ka sani manya-manyan zunubai wanda idan ka duba kitabul kaba'ir al-imam az-zahabi ya kawo kaba'ir sama da guda 70 da wani abu duk cikan su manya-manyan zunubai ne dama babban zunubi shine duk zunubin da Allah ya tsinuwa akan ta ko ya alƙawarin mutan jahannama ko annabi ko ya Allah ya nuna Allah ya barranta da wani ko annabi ya barranta da wani ko kuma akwai wata uquba a duniya ko akwai uquba gobe kiyama wayanne ai su ne manya-manyan zunubai to a cikin manya-manyan zunubai babu zunubi mai girman uquba kamar wannan na kashare ran kuma na mummuni Ibn Hajar al-Haytami shi a cikin littafin sa az-zawajir ya kawo manya-manyan zunubai sama da guda 320 sama da guda 320 duk manya-manyan zunubai ne duk wanda ya daya daga cikin su ya fada cikin babban zunubi wanda Allah baya gafarta su sai in an tuba ka san akwai zunuban da za a ce maka in tajtanibu kaba'ira ma tanhauna anhu nukaffir ankum sayi'atukum in ka nisanci manyan to za a kankar kanana to banda manyan in baka nisanci manyan zunubai ba to ba za a kankar kananan ba to akwai kananan zunubai lamam fa in sai kananan zunubai wanda mutum ke yin su wani lokaci ma ba da ninya ba ka fito kawai daga masallaci zaka je gida wata ta zo wucewa iska daga hijabin ta sai ka kafanta nan sai ka kauda kai wannan karamin zunubi ne in ka nisanci babban zunubin Allah zai kankare maka wannan in dai ba da gangar kake yi ba in ko da gangar kake yi ka ce bari dan je in tsaya in ba ido abinci to kaga wannan daban ba za ka kankare maka shi ba ka bude radio din ka ji tafsirin alqur'ani sai ka fara jin kida kaga wannan ba ita ce manufar ka ba sai ka karkatar ko karfi misali to kaga wannan karamin zunubi ne za a kankare maka shi idan ka nisanci manya-manyan zunubai za a kankare maka shi to amma mutum ya ki nisancin manya-manyan zunubai to kananan ma ba za a kankare ba to cikin manya-manyan zunubai in dai bai kai ga kafirci ba kar kai magana akan shirka ga Allah wannan kaga shirka kafirci ne amma dai zunuban da yake kana nan a musulunci to babu zunubi da Allah ya faɗi narko akan sa kaman kasharan mummuni shi yasa ayan ta cewa may yaqtul mu'mina muta'ammidan wanda ya kashe mummuni to kaga ya nuna banda kafiri kenan shi kafiri wanda ya kashe shi yayi zunubi akwai kuma narko akan sa amma irin wannan a'a kaman shi kafirin amanan can wanda an bashi alƙawari ya zauna ko an bashi aminci ko kuma an ce zauna a garin musulmi ba matsala sai mutum ya kashe shi manzo Allah ya ce ba zai ji kanshin aljanna ba ka lura da yadda musulunci ke tsara haƙoƙa musulunci baya son ta'addanci baya son zalunci in dai kun aminta cewa za ku zauna lafiya to ku zauna lafiya in ko ya zama kafirin yaƙi ne to kaga shi wannan hukuncinsa daban mun tattauna akan shi a baya can idan ba ku manta ba kafirin yaƙi shi abokin fada ne duk inda ya ganka yana neman rayuwanka ne yana shirye yaƙi a kanka to wannan abokin fada ne ba shi ake magana a nan ba kafiri na amana kashe shi hadari ne babban zunubi ne to ballantana kuma kashe mummuni to shi yasa ayan ta cewa may yaqtul mu'mina duk wanda ya kashe mummuni muta'ammidan da gangar ganganci shine kanifaci kubutaccen mutum ka kare shi da wani abin da an san yana kisa a al'adan shi shi yake kira ganganci mutumin da yake kubutacce bai zubar da jinin kowa ba bai wani aiki na kisa ba in ma yayi aikin kisan ba kai ne zaka kashe ba haƙinka bane ba haƙinka bane to amma shi bai yi wani aiki da ya cancanci a kashe shi ba sai ka nuface shi ka kai masa hari da wani abin da a al'adance an san yana kisa to idan mutum ya mutu a irin wannan lokaci ganganci kenan kamar ka dauki wuka ka daba ma mutum a kirji kaga wannan ai kowa san wuka tana kisa to kisan ganganci ne mutum ya dauki sanda ya kwala ma wani aka ai sanda ka dake mutum aka za ta yi kisa sai ta kashe shi amma mutum sai ya dauki doruna sai ya tsala ma wani yaro misali kawai sai yaron su kawai sai yi kasa daga nan sai ajali wannan ba kisan ganganci ba ne tsula ma yaro doruna ba ta kisa ila an gane amma yanzu wannan yana da alaka da wani kaddara wata kaddara ce ta Allah kuma subhanahu wataala abin ya zo matsautsayi ko kuma mutum ya maru wani sai su ya fadi daga nan sai mutuwa ba kisan ganganci bane wannan amma abin da aka sani a al'adance yana kisa sai mutum ya nufaci dan uwansa ya hare shi ya kai mishi hari da wannan abin to idan ya kashe shi yayi kisan ganganci kenan kaga kisan ganganci kenan banda yaro dan kankani yaro dan kankani ko ya kashe wani ba wani ganganci a ciki dan bai ma hankalin da zai gangancin ba amma a wannan zamani za a sa sharadi da sharadin yaron ba horarre bane idan an horar da shi to ya tashi daga yaro kuma kila an gane abin da nake nufi akwai yaron da yake yaro ne dan kankani bai wuce shekara 5 6 ba amma an horar da shi ya san makasa ya san makasa dauka wanda ake koya musu irin fadan nan na taekwondo ko karate ko yaro dan kankani ne zai iya yin kisa to idan irin wannan yaron yake kisa kaga ya san makasan dama ko kuma yaron da ke kallon shi mafumai shi ma irin wannan yaron idan yake kisa za a kida shi a matsayin kisa mafi karanci a kamo yaron a kamo iyayensa a wanda ya tsaye ta kallon fi mafumai ya ta kallon fi mafumai ya ga inda ake daukan bindiga a je a bin a harba wani a harba mishi a kai ko a harba mishi a kirji ko a harba mishi a ciki ya fadi ya mutu kuma in mutun ya mutun nan ya san rufe shi ake shikenan an gama da babin sa sai yaro ya dauki bindiga ce zan kashe ka sai kuma ya harbe shi sai ya mutu ko kuma ya ce zan dake ka a kai ka mutu ko kuma zan dake ka a kirji ka mutu sai ya mutu yaron ko da yaro ne a shekaru to amma kwakwalwan shi horarriya ce an horar da ita da haka da yaron da wanda ya horar da shi din ko da iyayen shi da suka ba shi wannan lasisin za a tuhunce su ko kuma mahaukaci kaga shi mahaukaci wannan bai ma san abin da ake yi ba bai ma shigo duniyan ba kwata kwata duk abin da ka sani mai kyau shi bai gane shi a matsayin mai kyau abin da ka sani mai muni bai gane shi a matsayin mai muni kana ina zaka ga mutum ya fito mahaukaci ko mahaukaciya tana tafiya tsarara kai ka san wannan kwata kwata kwakwalwan shi ba ma a duniyan nan take ba to irin wannan abin Allah ya kyauta sai yayi kisa to jabarun ya tafi haka nan shi bai fada cikin wannan narkon ba kuma ba za a ce sai ya biya diya ba saboda shi mahaukaci ne bai ma san yadda ake aka sa gaba ba to haka nan kuma kisan kuskure ba kisa ne niyan yi ba sai kuma kisa ta faru misali mutum ya zo a babar ɗansa kawai sai ya banke wani ko a motarsa ko ya saro itace sai ta fada muni bai niyya ba to kaga wannan kuskure ne to ba shi cikin wannan narkon ku gane ba wai muna son mu ta fadin hukunce hukuncen al'amarin kisa bane kar wani ya ce to wani ne ya dauko mota shikenan sai ya je ya hadari sai mutun shi da saka mutu ba hukuncin kisa muke magana akai ba muna magana muta'ammidan wanda ya kisa da gangar to kaga yaro dan kankani bai mahankalci kisa ba ballantana a ce ya ganganci ba ganganci a tare da yaro kwakwalwar shi ba ta akan wannan layi haka nan mahaukaci haka nan wanda ya kuskure da haka wannan narko ba ta hada da su ba amma wanda ya kashe mummuni da gangar to menene hukuncin sa fajaza'uhu jahannam wutan jahannam ita ce makomarsa halidan fiha kuma zai dawwama a cikin ta zai dawwama a ciki to duk wanda zai dawwama a cikin wuta kafiri kenan ko ba haka ba dan aka ce mutum zai dawwama a cikin wuta kafiri kenan amma kuma kisan kai duk da girman zunubin shi da irin wannan bala'in narko guda biyar da Allah ya faɗi a kai bai kai ga kuma kafirci ba shi yasa malamai suka ta kokari su gano me ma'anar khalidan fiha to magana dai mafi inganci shine khalidan fiha kawai zai zauna a cikin wutan jahannama tsawon lokaci khalidan bai ce fiha abadan ba da ya ce abadan sai ya ce har abada to amma khalidan kawai al-mukhsar tawil zama cikin wutan jahannama tsawon lokaci ana iya cewa kamar shekara biliyan 50 Allah ka shiryar da mu Allah ka tsare mu daga azaban wuta to zaman da ba karshe ai zaman da aka ce ba karshe da haka aka ce biliyan inda in wutan jahannama a ce musu to za ku zauna shekara biliyan 50 za su yi murna in wuta a ce shekarun da za ku yi a wutan jahannama shekara biliyan 50 sun san akwai ranan da zai kare amma shi an ce musu ne wa mahum bi kharijin minan nar ba lokacin da za su fita ba wannan lokacin ne kwata kwata shi yasa ya isa bala'i da tashin hankali a ce wanda ya shiga wutan jahannama ba zai fita ba to amma khalidan anan sai suka ce to in dai ba kafirai bane to amma shi kawai al-mukhsar tawil za su zauna tsawon lokaci Allah kadai ya san tsawon lokacin da za su zauna a cikin wutan jahannama amma ana nan dai za a yi lokacin da za su fita kila an gane waɗansu malaman suka ce ma'anar khalidan wato sun yi aikin da yake sababi ne na dawwama a cikin wuta amma kuma akwai mani'in da zai iya zuwa ya hana dawwama idan wannan mani'in ya zo ba lalai su dawwama a wutan jahannama ba ala ayi hal dai malamai sun ta kokari ne su in an ce khalidan to ya nuna ya kafirta kenan zai dawwama sai suka ce a ba lalai wai dawwama na dindindin har abadan abadan ba da an ce an kawo abadan to ya mutu kafiri kenan to amma tunda ba a kawo abadan ba to zai dai zauna tsawon lokaci a wutan jahannama amma za a samu lokacin da zai iya fita daga cikin ta wa ghadiba Allahu alayhi Allah yayi fushi da shi Allah yayi fushi da shi wa la'anahu Allah ya tsine masa tsinuwa shi ne Allah ya kori mutum daga ni'ima daga rahama kuma ya nisanta shi da ita shi ne ma'anan tsinuwa attarduni anir rahama wal ib'ad kaga idan misali aka ce ma wani tashi daga cikin ginin nan ka fita ka koma waje in ana kallon shi ana tsaron za a yi masa rahama ana tsaron a ce ya dawo to amma wanda aka kore shi daga wannan ɗakin sai aka ce ya tafi can Niger ya je can wani daji ba a ma gan shi ba ballantana bai kusa ma da rahaman ba ballantana a yi masa rahama to idan aka ce Allah ya tsine ma bawa abinda ake nufi Allah ya kore shi daga ni'ima daga rahama sannan kuma ya nisanta shi daga gare ta da yana kusa ganin rahama ma wani lokaci zai sa ka sa kwaɗayi ana iya samun wani lokaci a tausaya maka a ce to ka zo ka shiga cikin wannan rahama to amma an kore shi daga ni'im a rahamar kuma an nisanta shi daga gare ta sannan a ƙarshen ayan wa adallahu azaban azima Allah ya mishi tattalin azaba mai girma wannan wanda ya kashe ran mummuni kenan ko ta kowace irin hanya ko ta hanyar ya mishi sihiri ya mutu ko ta hanyar ya sare shi da makami ya mutu ko ta hanyar ya kama shi ya garmake ya hana shi abinci ko abin sha ya mutu ko ta hanyar ya bashi guba ko ta hanyar ya cusa mishi bakin ciki da tashin hankalin da zai sa zuciyar shi ta buga ya mutu duk hanyar da mutum ya bi da ganganci ya kashe mummuni to fa jazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima Allah ka shiryata da mu mahalli shaida cikin wannan aya wa ghadiba Allahu alayhi Allah yayi fushi da shi ashe sifan fushi ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala in aka ce fushi sananan abu ne dai sananan abu ne a ce fasata mutum ya fushi akan abu kaga akwai sifa ta kyaman abin da kuma kiyayyen abin yana ma iya hadawa da mummunan sakamako akan abin duk sifofi ne dai wanda yake suna karkashin sifan fushi wa qawluhu da fadin Allah subhanahu wa ta'ala zalika bi annahu muttaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata amalahu wannan ayan kuma tana tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala da sifofi guda biyu sifa ta farko as-sakhatu as-sakhatu to kalmomin hausan ne za ka ga sun yi kama da junansu wa in kana ko a larabci din su ma dai za ka ga suna da kamanceceniya as-sakhat fasatawa ba fushi ba fasatawa ai abin da za a fasata ka to Allah yana fasata wannan ayin ta tabbatar da wannan kuma ta tabbatar da riba ga Allah sifan da muka wuce yanzu domin Allah ce zalika Allah yana bayani ne akan waɗanda mala'iku suka zo ɗaukar ransu suna dukan su ta baya suna dukan su ta gaba fa kaifa idza tawaffatuhumul mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wanda mala'iku suke dukan su ta gaba ta baya lokacin da za su dauki ransu sai Allah ce zalika wannan matsalan ta faru ne wato mala'iku sun zo suna azabtar da su ne yayin daukar ransu dan me bi annahum muttaba'u ma ashaba Allah domin sun bi abin da ke fusata Allah sun tsuruta abin da ke fusata Allah na daga zunubai da abubuwa na haramun to shi suka yi tabi saban Allah da ƙetare haddin Allah shi suka yi tabi wanda kuma wannan yana fasata Allah yana fasata Allah shine zalika bi annahum muttaba'u ma askhata Allah sun bi abin da ya fasatar da Allah ashe Allah yana fasata subhanahu wa ta'ala wa karihu ridwanahu suka kuma kyamaci yaddar Allah abin da ke yaddar da Allah ashe akwai abin da ke yaddar da Allah Allah yana yaddar da wadansu ba kamar yadda muka kanta a ayan farko akwai kuma abin da ke fusatar da Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan aya tana tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sifa na fusata akwai abin da za a yi ma Allah fusata shi amma ya sifan fusatan take ga Allah duk wata sifa da ka sani to irin wacce ta dace da buwayar Allah akwai sifofin da yake a hankalce sanin nuni amma fassara su keke da keke hakikanin yadda suke a cikin al'amarin Allah ba za ka iya ba don baka san yadda zatin Allah take ba shi yasa za ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar ma kansa amma ya hakikanin abin yake to tana da alaka da buwayar Allah da girman Allah mu san zatin Allah ba to da haka ba mu san hakikanin wannan sifar ba amma dai ma'ananta a cikin kwakwalwa sananniya ne in aka ce as-sakhat fusata sananne ne Allah yana fusata to in aka ce cin dan adam ya fusata wannan fusata ai sifan damuwar zuciya ne da ambaliyan bakin ciki a cikin zuciya ko ba shine fusata ba zuciyar dan adam tana ta amayar da wani ambaliyan damuwa shine sai a ce fusata to amma cikin Allah subhanahu wataala ai ba haka yake ba amma dai fusata sananniya ce a hankalci to Allah yana fusata to amma ya hakikanin fusatan Allah ne take taya take faruwa wallahu a'lam wa qawluhu da fadin Allah subhanahu wata'ala falamma asafuna taqamna minhu yayin da saka fasata mu in taqamna minhu sai muka dauki fansa akan su falamma asafuna al asaf shine al ghadab kenan wato falamma aghdabuna yayin da suka fusata mu suka sa Allah ya dauke sifan al ghadab in taqamna minhu sai muka dauki fansa akan su to al asaf ko kuma al asaf kaga shine kamar yadda muka ce fushi wannan za a tabbatar da wannan a cikin sifar Allah subhanahu wataala in aka ce asafun alaihi ko asifa alaihi bi ma'ana ghadiba alaihi yayi fushi akan sa to amma akwai wani ma'anan kuma na al asaf wanda shi ma qur'ani ya kawo shi shine al huzn shi ma al asaf ne kamar da Allah subhanahu wataala ya bada labari akan annabi Yusuf da mahaifinsa kaga Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa inda mahaifin annabi Yusuf yake cewa ya asafa ala yusufa wa biyaddat aynahu min al huzn wa huwa kadhim al asaf anan al huzn bakin ciki to wannan ba shine tabbata ga Allah subhanahu wataala al huzn bai tabbata ga Allah subhanahu wataala a matsayin sifan Allah ba amma al ghadab fa ya tabbata ga Allah da haka sai a fassara wannan al asaf din a wannan gurin bai ma'ana al ghadab ila an gane wato lafazin asaf yana daukan ma'anan al huzn yana daukan ma'anan al ghadab to amma wanne ake nufi a cikin sifar Allah al ghadab domin waɗansu ayoyi da hadisai sun tabbatar da sifan al ghadab ga Allah amma ba su tabbatar da sifan al huzn ga Allah ba subhanahu wataala falamma asafuna yayin da suka fusata mu ko yayin da suka al ghadab shine da fusata ko yayin da suka fusata mu in taqamna minhu sai muka dauki fansa akan su to kaga yanzu a guda biyu ne sun fusata Allah sai Allah ya dauki fansa akan su ashe al asafu dinnan ba shine al intiqamu ba kuma tunda ce in taqamna minhu sai muka dauki fansa akan su ai ba abu daya bane domin akwai wadansu daga cikin masu tawili sai su ce ma'anan al asafu shine iradatul intiqam wai al asaf shine a cikin haƙin Allah shine Allah ya nufaci zai dauki fansa to ga wata aya ta hada guda biyun kuma ya nuna ba abu daya bane Allah ya ce falamma asafuna yayin da suka fusata mu to kaga abu daban ne aghdabuna to in taqamna minhum sai muka dauki fansa akan su da haka su sun yi aikin da yake asafullah sun fusata Allah shi kuma Allah in taqamna minhum sai ya dauki fansa akan su da haka abu biyu ne ba aiki daya bane in dai da aiki daya ne sai kasance kenan sun fusata Allah Allah ya fusata su ko kuma sun dauki fansa akan Allah Allah ya dauki fansa akan su kaga wannan akwai gwaranci a ciki amma sun yi aikin da ya fusata Allah shi kuma Allah sai ya dauki mataki akan su wanda wannan aya tana nuna maka cewa Allah subhanahu wataala al-muntaqim ne daukan fansa ne in aka kangare mu Allah aka yi abin da ya fusata to shi ma fa Allah subhanahu wataala sai ya dauki fansa wannan zaka auna shi a kanka za mu auna shi a kanmu don mu gane irin halin da muke ciki anya wannan ban fusata Allah Allah ya fusata da mu ba shine yake daukan fansa akan mu musamman irin halin da muke ciki a wannan kasa kamar yadda muka sha bayani akwai ukuba da za ta zo a matsayin jarabawa domin a dauka darajar musu akwai ukuba ta take zuwa ga Allah daga Allah ta sanadiyan bayi sun kangare mu Allah to kaga idan dai kamar sahabbai an gaya musu cewa abin da ya same ku ma asabakum min musibatin fajma kasabat aydikum ko kuma abin da ya same ku a yakin Badar saboda abin da kuka aikata ne zunubi ɗaya suka yi laifi ɗaya suka yi manzon Allah ya ce ku tsaya nan sai suka tashi kawai ku tsaya akan dutse sai lokaci kaza sai suka tsaya ba su kai lokacin ba sai suka sako shikenan laifin da suka yi ma Allah amma wannan ya sanya Allah subhanahu wataala ya dauki fansa akan su yasa aka zubar da jinin su da yawa ya tada musu da hankali har matsalan nan har manzon Allah da ya bada umarnin sai da ta shafe shi sallallahu alaihi wa sallama sai da ta kai ga fa annabi sallama tun yana yaki a tsaye sai da ta kai ga an kai shi kafa sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ko warwasu ya kwanta a kafa yana kafa yana kare fara da suka aka kuma fasa mishi gushi na kwararar da jini aka karya mishi hakori bakin shi na kwararar da jini me ne dalili saboda laifi ɗaya da sahabbai suka yi sahabban duk cikan su ba duk cikan su bane tunda wanda ma manzon Allah ya ce su zauna akan dutsen ai mutum 50 ne kuma da waɗansu daga cikin su ba su yarda ma a sako din ba kar ku sako manzon Allah ya ce kan mu sako kaga ma sun yi umarni fa sun yi umarni da abu mai kyau manzon Allah ya ce kan mu sako su kuma a wancan ba a matsayin wai ganganci da matsayin mu yanzu kan gararu ne annabi ba zai ce mu yi ba ba haka bane kawai a matsayin fahimta ce to a tunda dai annabi ya ce kan mi kaza ai zuwa lokaci kaza ne to yanzu lokacin ya wuce da haka akwai nau'in ijtihadi da suka yi a gurin ba da gangar ba amma suka sako din Allah ya fusata Allah ya dauki fansa akan su har sai da ta kai ga matsayin ta shafi annabi sallallahu alaihi wasallam aka zubar da jinin su da yawa aka tusa musu tsoro da tashin hankali da yawa kuma tarihi ya rubuta ba zai manta da shi ba laifi daya to jama'a musulmi kangarewan da muke musunna guda nawa ne za su kididdigu ba za su kididdigu ba akwai laifuffuka masu yawa wanda yake kowa shi kadai din shi bai da bukatun wani dan sanda bai da bukatun wani alkali shi da Allah kawai zai gyara abin shi ba wai da wata matsala gurin bada misali saboda matsalan ta yi yawa anan mun zo mun karanta cewa wanda tufafin shi wuce idan sawu kafan na cin wuta mun karanta wannan ko ba mun karanta ba mun karanta wannan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba mun ji wanda nasin da ya ce wanda ya ja tufafin shi har ya wuce idan sawu to Allah subhanahu wa ta'ala ba zai kalle shi ba kallon rahama ba zai tsarkake shi ba yana da azaba mai radadi mun karanta wannan ko ba mu karanta ba yanzu wannan kana da bukatun sai wani dan sanda ya zo daga headquarters din sanda ya ce na zo in ga wandanka ko riganka manzon Allah ce ta tsaya kaza ta wuce kana da bukatun wannan to yanzu abin da aka yi narko akan shi kowa ya ji narkon nan ya gane amma ya ki bari mutum ya ki bari sayyidina Umar yana cikin karagar mutuwa zai mutu ne fa yana gargara ya ga wani matashi ya ga wandan shi ya wuce idan sahu sayyidina Umar ya ce ku kira mun wancan yara aka kira shi ya ce ka ji tsoron Allah ka dage wandan ka manzon Allah ya hana yana gargara mutuwa to yanzu wannan musulmi guda nawa ne suka san wannan dokan kar ka dauko wanda ba sani ba dan ba su sani ba kila in jahilci zai iya zama hujja misali amma su ba su sani bane kwata kwata ba su sani bane kila kuma suna zuwa makaranta karatun su bai kai gurin ba to amma musulmi nawa ne suka san wannan karatun kuma suka ki bari kun gane idan dai laifi ɗaya da sabai suka yi akan ijtihadi ba da gangar ba ya kai ga zubar da jini ya kai ga manzon Allah ma sai da aka zubar mishi da jini an kashe sahabbai da yawa an tusa musu bakin ciki da tashin hankali to waɗanda suka san wannan karatun suka taki su kuma me kake tsammanin kenan Allah zai yi da mu al'umma tunda ba annabi a cikin mu wannan na dauko maka a babin mu'amala ne mu'amala tsakankaninka da kanka ba wai tsakankaninka ma da matarka ko da abokinka ba wanda zaka iya cewa ai da nauyi a kai da kanka ne yanzu wannan kawai ka je gurin tela nauka auna ka ga wandona wandanka saba'in sai kace to sa 60 ne akwai wanda yace zo ce maka a to inda zaka gane al'amuran daga shedan ne sai shedan ya nuna ma mata sai kaga mata da aka ce su sanya tufafin su ya ja kasa sai ga mata sun ki sai su dage tufafin su maza da aka ce su dage tufafin su kuma sai shedan ya ce bai yadda ba sai sun sauke ko ba kai ke ba yanzu in aka ga namiji ya dage tufafin shi sai wani ga kaga dan tsananin addini a daidai lokacin da yake wata ma suke ta sa ita kuma an ce ta sauke nata ita kuma ya tsananin me ne kenan ka gane lissafin kai an ce ka dage ka dage wani ya ce kai tsananin addini ita an ce ta sauke ita kuma ta dage to ita kuma ya tsananin me ne kenan yar yanci kenan tana da yancin addini tana da yanci to kaga abin da damuwa kwarai da gaske wannan na baka misali ne a mu'amala tsakaninka da kanka to kar ka dauko mu'amala ta makwabtaka ta yan uwantaka to kar ka dauko mu'amala ta ibadu ballanta naka koma babin aqidu an fasa ta Allah da yawa don haka idan Allah ya dauki irin wannan mataki akan mu sai dai mu ce ghufranaka rabbana wa ilaikal masir Allah ka shiryatar da mu wa qawluhu da fadin Allah subhanahu wataala walakin kariha Allahum bi'afahum fasabbatahum Allah yana magana akan munafikai waɗanda suka kifita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ce walakin sai dai kariha Allahum bi'afahum Allah ya kiyamaci in bi'afahum fitansu Allah ne ya kiyamaci fitansu fasabbatahum sai Allah ya dankwafar da su Subhanallahi wata irin ukuba ce Allah ya kiyamaci kai aikin alkhairi sai ya hana ka aikin alkhairin akwai ukuban da ta kai wannan jama'a mutum yana son ya salla Allah ya kiyamaci sallan sai Allah ya dan kufar da shi ya kasa sallan yana son ya biyayya ga iyaye Allah ya kiyamaci biyayya ga iyaye sai Allah ya dan kufar da shi ya kasa biyayya ga iyaye wannan yana alamta maka Allah yana nufin ya azabtar da wannan bawani Allah yana nufin ya horar da shi a wutar jahannama ne Allah yana nufin ya azabtar da shi to kariha Allahum bi'afahum Allah ya kiyamaci fitansu Allah bai san su fitani amma wata ayan ko a gaban waɗannan ayoyin Allah ya faɗa dalili din dalilin da yasa Allah ya kiyamaci su fita law kharaju fikum ma zalukum illa khabala da munafiqan za su fita yaki tare da ku rauni kawai za su ƙara muku a to ka fita yaki ka ji wani cewa kai wallahi yakin nan fa wallahi kai kai wannan kawai ina ganin da wahalar da kai a ciki ana wahalan banza ne kai kaza da Allah dubi yawan su mu ba mu da ko a ai wannan zai rauna na sauran mummunai to kariha Allahum bi asam Allah ya kiyamaci fitansu fa sabbatahum sai Allah ya dan kufar da su me ya mahalli shar a cikin wannan aya kariha Allahum bi asahum Allah ya kiyamaci fitansu a cikin sifofin Allah akwai al-ikrah ko al-karahiyya Allah yana kiyamatan waɗansu mutane yana kuma kiyamatan waɗansu aiki kamar wancan hadisin da muka kawo a farko inna Allah yarda lakum salasan to a ci gaban hadisin sai ya ce wa yakrahu lakum salasan kuma Allah ya kiyamaci waɗansu ɗabi'u guda uku qila wa qal an ce na ci ai an ce ya ce kaza ai an ce sun ce kaza ai an ce kaza wannan qila wa qal wa kasaratu su'al yawan tambaya tambayan tsiya da ba ta da makama kasaratu su'al yawan tambaya tambaya a cikin zatin Allah abin da yake wanda ake tambayan shi ma bai da amsa ko tambaya a cikin al'amarin gaibi wanda ake tambaya shi ma ba shi da amsa mala'ika jibril ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'amarin gaibi ya iya gaya mishi yace mal mas'ul an hadi alam bin sa'i yana cikin kasaratu su'al ko tambayan abubuwan da ba su faru ba abin da bai faru ba kawai kwakwalwanka ta shato maka to idan da kaza da kaza da kaza da kaza zai faru to ya kenan ka bari ya faru tukuna na bawan Allah kasaratu su'al ire-iren waɗannan abubuwan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiyamata ya ce Allah ya kiyamata sai kuma iba'atul mal to za ta dukiya a yi ta almabazzaranci a aje dukiya ba a mahallin da ya kamata ba to duk wannan yana daga cikin abubuwan da Allah ya kiyamata. To dan haka Allah yana da sifa na al-karahiyya, yana kin wani abu. Ina misalan waɗanda Allah ya ki ga su munafikan nan, walakin kari Allahu bi asam, Allah ya kiyamata ta tabbus saboda ya kiyamata aikin su. To sifan al-karahiyya ta tabbata ga Allah. Wa qawlu da fadin Allah subhanahu wataala kabura maqatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqatan, ya girmama maqatan, me ma'anan maqatu? Shine tsananin gaba da abin ya girmama a wurin Allah. Maqatu kenan tsananin gaba da abu, shine kabura maqatan, abin ya girmama yadda tsananin kiyayya da abin ya girmama a wurin Allah. Inda Allah kenan an taqulu ma la taf'alun, ku rika fadin abin da ba ku aikatawa. Duk wanda zai zo ya fada abu amma aikin shi ya saba, to Allah na matsanancin kiyama da kiyaya da wannan abin. To idan Allah ya kiyamaci abu, ya kiyaya da abu, to zai kiyaya da wanda ya aikata aikin ai. Allah baya son wannan mai aikin shi. Menene mahalli shahid? Sifanta maqatu inda Allah, ashe Allah ne kan kiyamaci wani abu matsanancin kiyama. Kiyaman ma ashe hawa-hawa ne. Allah zai kiyamaci wani abu, amma zai kiyamaci wani abun kuma matsanancin kiyama sama da yadda ya kiyamaci wani abin. Kuma wannan sifan ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ina ga saboda yanayin lokaci za mu dakata a nan. Sai dai kawai a ƙarshe abin da muke ƙara jaddadawa, duk wata sifa da kaji an tabbatar da ita ga Allah, kamar waɗannan sifofin duka sifatul fi'liyya ne, sifofi ne na aikin Allah. Kar ku manta da karatun da muka yi a waɗansu lokuta mabambanta. Sifofin Allah akwai sifatu zatiyya, akwai sifofi na zatin Allah. Wannan suna wato su ne sifofin zatin Allah, ba sa rabuwa da Allah, ba lokacin da ake rasa su. Kamar sifa ta fuska, sifa ta hannu, sifa ta ido, abin nan ido, duk sifofi ne na zatin Allah. Wannan ko da yaushe suna nan, ba a rasa su. Amma kuma akwai sifa fi'liyya, ikhtiyariyya, akwai sifofin Allah kuma na aiki. Su kuma sifofin Allah na aiki, Allah yakan aiwatar da su ne lokacin da ya ga dama, ta irin salon da ya ga dama. Kun gane? Kamar sifar magana, sifa ce ga Allah, amma sai lokacin da Allah ga dama yake magana ne, kuma zai faɗa abin da ya ga dama, gwargwadon abin da ya ga dama. To haka nan waɗannan sifofin duka da muka kawo. Al-ghababu sifa ce ta aiki, Allah yana applying ɗin sifan nan lokacin da ya ga dama akan waɗanda ya ga dama. Kun gane? Haka nan as-sakhabu, Allah yana fasata a waɗansu lokuta ne da dalilin faruwar fasatan ya tabbata, kuma gwargwadon abin da ya ga dama, kuma akan waɗanda ya ga dama. Haka nan ma karahiyya, Allah yakan kiyamaci wasu idan buƙatuwan kiyaman ya taso, kuma gurgurdan abin da Allah ya ga dama. To haka nan duka sifofin nan da ka sani fi'liyya, sifofin aiki, to haka Allah subhanahu wataala yake aiwatar da su. Ikhtiyariyya ce, in Allah ya ga dama yi applying din su, zai applying din su. Kila an gane bambancin su da sifa ta zatin Allah. Sifa ta zatin Allah fafau su suna nan. Sifa kuma ta aikin Allah, to Allah yana aiki da su, yana aiwatar da su ne lokacin da ya ga dama, kuma gurgurdan da ya ga dama. To shi yasa duk sifan da ka ji ta tabbata ga Allah, abinda ake so da kai na ɗaya dai ka tabbatar da ita kamar yadda Allah ya tabbatar ma kansa. Tunda dai Allah ya fi sanin kanshi, ya tabbatar ma kansa, to ka tabbatar ma Allah. Abu na biyu shine ka kore kamanceceniya da talikai gabaki ɗaya a wannan sifar. Duk sifan da ka ji ta tabbata ga Allah, to ka kore yiwuwan kamanceceniya ga talikai. Sannan abu na uku kuma ka ce haƙiƙanin yadda abin yake na gurin Allah. Kila an gane, to wannan ita ce aƙida mai kyau, ingantacciyar aƙida, da fatan Allah maɗaukacin sarki ya mana muwafaka, ɗora mu akan daidai. Abinda muka faɗi daidai, Allah ka ba mu lada. Abinda muka yi kuskure, Allah ka gafarta mana. Na'am, tambaya ɗaya. Na'am. Mm. A'a, wanda ya kashe mummuni Allah subhanahu wata'ala ya faɗi. Amma mummuni a nan gurin shine musulmi. Mummuni a nan gurin shine musulmi saboda al-aslu fi shakk shine al-bara'a. In dai nace ni musulmi ne, to mummuni ne. Da haka baka da wani abin da ya nuna cewa na fita daga cikin sahun mummuni. Kila an gane. Akwai lokutan da yake ana bambancewa mummuni daban musulmi daban. Amma in aka ce mummuni to shine dai musulmi kawai abinda ake nufi kenan. In ka ce sai ka dauko sifofi na imani wa'annan kololon sifofin to kana ma iya neman mummuni gabaki dai a gari ka rasa. Kila an gane. In ka ce za ka dauko sifofin imanin nan ne cikakku to kana iya neman mummuni ma a gari ko a kasa gabaki dai ka rasa. A idan ka dai ba za ka iya gane ba kila ko da akwai sabo ya saki. To da kuma ba haka shari'a take mu'amala idan ta ce mummuni tana nufin musulmi in ta ce musulmi tana nufin mummuni a waɗansu wuraren amma akwai waɗansu hukunce wanda yake banci mummunai kamar yadda yake in mun shiga cikin littafin nan za mu karanta gurin musammayatul imaniyya sunaye matakai na imani akwai bambanci a wurin Allah subhanahu wataala amma kai yanzu a wurin ka mutanen zariya ya suke mummunai ne me yasa saboda sun yi imani da Allah sun yi imani da manzansa da tashin alkiyama kila an gane wallahu ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.